بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أقار جدد بودياغ الله سبحانه وتعالى يقام من سافيات أصبر يومنا قوم شابيار قوات الربيع الآخر هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشكرة دبودة إليه لدى أربعين دأوكو أتدايا سورا ويومنا أشيرين قوات قوم شابيار شكرة دبودة أشيرين دأوكو من داود انشي قبر كرات اللي تاتين كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العديد نبب مالي من الدين المسلم شي الإمام محمد بن عبد الوهاب من أفاتن الله مؤكسن سركي يغافر تامسا ساتي دي قباتا من يبياني أكان ونن بابي نهم سندتا بابي ديكي مغانا أكان حكمتين وندسكي مسلم قدرا الله سبحانه وتعالى wanda yake mun ji cewa musun kaddaran Allah subhanahu wataala tauye rukuni ne daga cikin rukuni na imani na addinin musulunci. Duk wanda bai yarda da kaddaran Allah ba to ba shi da kujera a cikin musulunci. Mun dai ji karkasuwan mutane dangane da al'amarin kaddara. Mun ji aqidar musulmi, aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda kuma shine alqur'ani mai girma ya kawo mana, kuma shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka rayu akai, ita ce aqida ta ahli sunna wal jamaa, cewa kaddara shine ka kudota ka yadda cewa ga baki daya wato ainihin ababin da ke faruwa a duniya suna cikin ilimin Allah subhanahu wataala wanda bai da farko, sannan kuma babu abin da zai faru face sai da Allah ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz. Haka nan kuma duk abin da kaga ya faru a duniya to ya faru ne a ganin daman Allah. Allah ya nufa ta kan ya faru, ba ai ma Allah kin karfi an farar da wani abu a cikin halittunsa ba. Haka nan duka komi da komi halittan Allah ne subhanahu wataala. Wannan ita ce aqidar musulmi, kuma ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. To sai aka samu wadansu kuma kungiyoyi a gefe, aka samu qadariya wanda suke kore kaddara ga Allah subhanahu wa ta'ala, suka tafi akan cewa Allah bai ma san ababin da bayi suke aikatawa ba, bai ma san abubuwan da ke faruwa a cikin halittunsa ba, sai dai bayan in sun faru. Muka ce wannan aqida kafirci ne la shakka, sai dai alhamdulillah wannan aqidan kusan muna iya cewa ta mutu ga baki daya, ba a jin duriyanta, ba a jin motsinta samsam, sai dai akwai yacce da ta haifa tabbata tana da rai. Ita ce aqidar da take cewa Allah subhanahu wataala ba shi da hannu a cikin aikace-aikacen bayi, bai san aikace-aikacen bayi ba, kuma ba shi ya halicci aikace-aikacen bayi ba, amma sauran halittu da sauran abubuwa na duniya duka Allah ya halitta kuma ya san da su, amma aikace-aikacen bayi musamman na da'a ko na saban Allah to Allah subhanahu wataala ba shi da ilimi akan wannan, kuma bai rubuta wannan a cikin lauhul mahfuz ba, kuma hakan baya faruwa da ganin daman Allah da nufin sa, kuma ba Allah shine yayin wannan halittan ba. Wannan ita ce aqidan qadariya wanda da dama daga cikin malaman musulunci sun kaifartar da su, waɗansu malamai kuma sun tafi akan cewa dai kungiya ce ta bid'a, ta yi nisa daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai. Sannan mun ji a gefe guda akwai jabariya, ita kuma jabariya ita ce wacce take kwaci ganin dama da mashi'a da nufi daga dan adam tana tabbatar da shi ga Allah kadai wanda suna kafa hujja da abubuwa daban-daban cikin irin hauma-hauma irin nasu suna ganin duk aikin da bawaye a duniya to Allah subhanahu wataala ne ya tarsasa shi bawa ba shi da wani ganin dama da haka da wanda ya sallah da wanda ya shagiya duk Allah ya tarsasa su da wanda ya imani da wanda ya kafirci duk Allah ya tarsasa su da wanda ya zo masallaci da wanda ya je gidan rawa gidan caci gidan giya duk Allah ya tarsasa su to wannan ita ce aqidar qadariyya ko mun kawo wadansu daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma da wadansu daga cikin hadisai da ke karyata wannan aqida da haka da aqidan qadariyya da aqidan jabariyya duk aqidu ne na bata aqidu ne na halaka tadewa ne da kuma ainihin shishigi a cikin il abin nan zatin Allah subhanahu wataala da kuma aikace aikacen sa Allah madaukakin sarki ya shiryata da mu yau insha Allah ta'ala zamu tashi baji na 60 mali yace babu ma ja'a fil musawwirina babin da yazo zai magana akan masu daukan hoto to hasbuna Allah wa ni'mal wakeel mun zo wurin wata fitina wacce ta mamaye al'umma kusan yanzu ta zama mana ado ta zama mana wata dai karsur gurin fitina a cikin al'umma to kada mu ji hukuncin kamar yadda malam zai kawo shi amfanin karatun addinin musulunci kenan musulunci ba a daukan shi a rana daya amma in dai kana nan kana karatu to wata rana zaka zo har aikin da kake aikatawa sai ka karanta hukuncin shi a sharanci ya halatta ko bai halatta ba haka ka'idan karatun musulunci ne kuma in dai kana nan kana neman ilimi Allah baya kama ka da laifin abin da ilimin ka bai zo kai ba kana nan kana zuwa makaranta kana nan kana neman ilimi kana ta yin kurakurai saboda karatun ka bai zo wurin cewa yana da kyau ko bai da kyau ba Allah ba zai kama ka da wannan laifin ba amma daga ranar da karatun ka ya zo wurin aka karanta maka cewa eh abu kaza babu kyau to a wannan lokaci kuma sai ya zama makunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula a wannan lokaci kuma hujja ta tsaye kenan sai Allah subhanahu wataala ya kama ka da laifin abin da ka saba to malin ce babu ma ja'a fil musawwirina babin da yazo zai magana akan masu daukan hotuna wato hoto dai kamar yadda muka sani sanannen abu ne ana yin shi da yanayi daban-daban wani lokaci ana ginin shi ne hakan ya amfani da kayan gini siminti ko yambu ko kasa sai a kera wani abu wanda ke da kamanceceniya da mutum ko dabba ko itace akwai wani mai kama da haka wani lokaci kuma akan yi amfani da itace ko katako sai a kera wani abu wanda ke da kama da mutum ko dabba ko wani daskararren abu ko wata dabbabin nan wani tsoro ko wani abu mai kama da haka wani lokaci kuma akan yi amfani da hannu ne a zana ai amfani da hannu a zana a kwaikwayi irin halittar wani mutum ko wata dabba ko wani abu mai kama da haka wani lokaci kuma akan yi amfani ne kamar a wannan zamani kenan da na'ura na'uran nan ko dai kyamara da aka kera ta ce ita kyamara sunanta tana daukan hotuna ko kuma irin kyamara da ke cikin wayoyi wanda su ma dai aikin da wancan kyamaran take yi shine aikin da wannan kyamaran take yi to duka dai waɗannan abubuwa ana kiran su hotuna masu kuma yin wancan aiki ana kiran su masu daukan hotuna ko masu zana hotuna duk wanda ka faɗi a ciki ya amsa sunan al-musawwir wanda zai amfani da waya ya ɗauki hoto sunan shi al-musawwir wanda zai amfani da kyamara ya ɗauki hoto sunan shi al-musawwir wanda zai amfani da ƙasa ko icce ya sassaka wani mutum ko ya kera wani mutum ko wata dabba ko wani abu sunan shi al-musawwir sawa'un wannan abun yana da inuwa ko ba shi da inuwa za dai mu ji kamar yanda malam zai kawo a cikin wannan bayani da haka duk dai waɗannan mutane da muka faɗi ana kiran su al-musawwir a shar'anci a kuma cikin lugar larabci duk ana kiran su al-musawwir at-taswir wato mu muka ce hoto abinda ake nufi shine kera wata halitta ta hanyar kwaikwayo wato kai ne zaka kwaikwayi halittan Allah subhanahu wataala sai ka kera wata halitta taka shine kamar yanda muka ko ta hanyar zane ko ta hanyar sassakawa ko ta hanyar ginawa ko ta hanyar wani abu mai kama da haka to malai yace bab ma jaa fi musawwirin babin da yazo zai magana akan masu daukan hotuna wato irin narko ne tsanani da azaba mai girma da yazo akan al'amarin daukan hotuna kuma yana da kyau mu fahimci wani abu idan aka ce mai daukan hoto to da wanda ya dauki hoton da wanda ya kai kanshi a dauke shi da wanda ya taimaka wurin daukan hoton duk ana kiran su nan al-musawwirun masu daukan hotuna ko dai wancan ya shiga a asalin zubi shine ya dauki hoton wannan ya shiga taba'an saboda shi ya taimaka aka dauki hoton ko aka zana hoton ko aka sassaka hoton shi kuma wancan zai shiga kiyasan akwai wanda zai shiga kiyasan an kiyasta shi ne saboda ya taimaka ya bada gudunmuwa ya buɗe kofar da za a yi har ya kai kansa ya ce a dauke shi to kaga duka dai ana kiran su al-musawwirun to wannan babi abin da ya sanya malam ya bude shi zaka yi mamakin me ya alakan hoto da tauhidi har ya sanya malam ya kawo maganar hoto a cikin littafin tauhidi dalilai guda biyu ne dalili na farko dai mun sani cewa tauhidi shine ka kadaita Allah cikin haƙoƙansa gabaki ɗaya duk abin da yake haƙƙin Allah ne to ka kadaita Allah a ciki wannan wajibi ne kuma shine ka ba da tauhidi cikakke to cikin aikace-aikacen Allah akwai rububiyya menene rububiyya shine aikace-aikacen da yake babu wanda ke iya su sai Allah ka yadda cewa Allah ke yin wannan kuma kada ka aje kanka a matsayin irin na Allah ka dauka zaka yi tarayya da Allah subhanahu wataala wani irin waɗannan aikace-aikacen to a daidai wannan gaba sai ka fahimci cewa Allah shine al-khaliqu shine mai halitta shike suranta halittun bayansa irin yanda ya ga dama kamar yadda ayin cikin suratul infitar ta tabbata fi ayi suratin ma sha'a rakaba a duk sura hoton da Allah ya ga dama ya kera ka kai ke kera ka to yayin da wani ya zo shi ma ya kera ya zana wani hoto to a wannan lokaci kamar ya aje kanshi a matsayin tamka da kini ga Allah subhanahu wataala ila an fahimci wannan babin yayin da Allah shine al-musawwir al-musawwir yana daga cikin sunan Allah ko babu al-musawwir yana cikin sunayen Allah al-musawwir shine al-khaliqu to yayin da aka samu wani mutum ya zo ya dauki halittan Allah subhanahu wataala sai ya kera ta ya zana ta ko ta kowace irin kofa to a wannan lokaci yana neman ya kamanta kanshi cewa shi ma al-musawwir ne kuma shi ma al-khaliqu ne wannan tana cin karo da tauhidin bawa jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan yana cin karo da tauhidin bawa dole ne bawa ya sallama ma Allah gabaki ɗaya cewa aikace aikacen Allah ba a kwaikwayon su sai dai abin da nafsi ya zo ya nuna kwaikwayi Allah da ciki akwai waɗansu aikace aikacen Allah da babu laifi a kwaikwayi Allah a ciki bal ma nafsi ya zo yana horar da bayi akan su kwaikwayi Allah subhanahu wataala kamar nasan hadisi ya zo inna Allah karimun yuhibbul karama Allah ne karamci ne kuma yana son masu karamci ana son a kwaikwayi Allah kenan a wannan babi wani hadisin ya zo inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa Allah ne tausasawa ne mai rausasawa ne mai rangamtawa ne yana son rangamtawa wani hadisin ya zo inna Allah hayyun Allah ne kunya ne kuma yana son kunya wani hadisin ya zo inna allaha rahimun, Allah ne rahama ne, har yana cewa ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ard, kaga duk waɗannan aikace aikacen Allah ne, kuma Allah yana san akwai kai shi a ciki. Akwai ma hadisin da yazo inna allaha sittirun, yana daga cikin sunan Allah as-sittir, ba as-sattaru, as-sattaru nasi bai zo akan cikin sunan Allah ba, as-sittir mai yawan suturta bayi, sai manzon Allah ya ce kuma Allah yana son suturtawa, duk abin da ka gani na aini ka suturta. To kaga duka waɗannan aikace aikace ne na Allah, kuma Allah yana son akwai kai shi a ciki, amma a babin halitta fa Allah bai yarda akwai kai shi ba, bai yarda akwai kai shi a ciki ba. To yayin da bawa ya zo yana kera hotuna, yana zana hotuna, yana ɗaukan hotuna, to yana son ya aje kanshi a matsayin irin na al-khaliqu, irin na al-musawwir, a wannan lokaci sai ya zama tamkar wani kishiya ne ga Allah subhanahu wataala. To kaga wannan yana da alaka da tauhidi kenan ta wannan kofa. Kofa ta biyu, hotuna da zane-zane da sassaƙe-sassaƙe ita ce tushen shirka, idan ba ku manta ba. Mun karanta a babu bakan baya, babin da ya zo yana magana anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum al-ghuluf as-salihin, babin da ya magana akan cewa farkon abin da ya kafirta da dan adam yasa ya bar addinin sa na gaskiya shine zurfafawa wurin san mutanen kirki. Mun karanta wannan babin a baya cewa mutanen kirki ne aka yi a zamanin Annabi Nuh, lokacin da suka mutu suka bar duniya, sai mutanen su sai suka fara zana hotunan su, daga nan aka sassaƙa gumakan su, daga nan aka koma ana rubuta musu koma bayan Allah. Da babubbuka kusan guda biyu ko uku da suka bi ne wancan babin da muka karanta. Dan haka hotuna ita ce ma asalin tushi na shirka da Allah subhanahu wataala, wanda kuma ina ga koda ba mu fahimci wancan babin da kyau ba, a irin abin da ke faruwa a yanzu za mu yi ta cewa tabbas hoto kofar shirka ne. Za mu ga yadda yan bid'a suke rataye hotunan shehunansu da waliyansu, duk wata ƙungiya ta bid'a musamman shi'a da ɗariƙa za ka ga sun yi imani da rataye hoto, kuma suna ɗaukan wannan hoton kamar wani abin bauta ne koma bayan Allah. Idan kana son ka gane wannan, da za ka je ka sami hoton, ka samu hoton shugaban ɗan shi'a kai kaki ka tofa mai yawo, ba za su baka da riba. Saboda mene? Saboda ka walakanta wani abin bauta nasu. Idan da za ka je gurin ɗan ɗariƙa kai kaki ka tofa ma shehinsu a hoto a takarda ka kawai, ya kake jin za su ɗauki al'amarin? Ba ƙarami ba ne. Kuma idan ka lura za ka ga cewa sukan samu hotuna suna rarratayawa a motoci, idan ka tambaye su ina dalili, sukan ce maka duk motan da aka sanya mata wannan hoto na wani shehi to ba ta hadari, sannan kuma motan takan rika kawo kuɗi sosai, motan takan yi albarka. Sannan waɗansu za ka ga a masallatansu sukan zana hotonsu a bannin shehunansu da malamansu, suna jinginawa a alƙibla na masallaci, wanda suna jin idan ma suka yi sallah to wannan shehi shi ne zai karɓi sallan sannan ya kai ma Allah. Duka waɗannan abubuwa sanannu ne a wannan zamanin, ba ina faɗin abin da wani kaɗai ne na sani ko mu biyu ko mu uku ba, babu wanda bai san wannan ba a yanzu. Shi ne sai ga mutum ya rataye hoto a wuya yana neman albarka da wannan hoton, wani ya rataya a gidansa yana ganin gidansa zai samu kariya saboda wannan hoton, wani ya rataya ma 'ya'yansa yana ganin idan ka rataye hoton wannan malami to shikenan albarkatu da alkhairi za su yi ta sauka a kanka. To kaga wannan ya tabbata mana cewa wannan kofa ce daga cikin kofofin shirka. To waɗannan dalilai guda biyu ya sanya malam ya buɗe babi akan hotuna a cikin wannan littafi, domin yana cin karo da tauhidi ta kofofi guda biyu. Kofa ta farko kwaikwayon halittar Allah, kofa ta biyu kuma wasila ce daga cikin wasa'il shirk, hanya ce babba daga cikin hanyoyin da ke gadar da shirka a cikin ƴan adam. Da haka waɗannan dalilai guda biyu ya sanya malam ya buɗe wannan babi. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? مالني شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يشي قال الله تعالى الله يجرم هذا بوايا يشي على حديث القدس وعلى حديث الإلهي دك أنا كمشاهدك من ذن الله يأيو رواية دك الله سبحانه وتعالى أجن ديك يشيوا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه wani ne mafi zalunci fiye da wanda ya tafi yana halitta irin halitta ta inji Allah subhanahu wa ta'ala wa man azlam wani ne mafi zalunci ma'anan wannan magana babu mafi zalunci kaman mutumin da ya tafi yana kwaikwayon halittan Allah wani irin usulubi ne wanda yake ya mafi ƙarfi fiye da kawai a ce la azlama mimman khalaqa ka khalqi ana iya cewa babu wani wanda yake azzalimi kamar wanda ya tafi yana kokarin halitta ta to amma sai aka kawo da sigan istifhami duk yadda aka kora abu da siga ta istifhami to abin ya fi ƙarfi bari mu ba ku misali a Hausance idan na ce kar wanda ya zo nan ko kuma in ce babu wanda ya isa ya zo nan ko waye ya isa ya zo nan wanne ne ya ƙarfi in ce kar wanda ya zo nan ko kuma in ce waye ya isa ya zo nan wanne ne ya ƙarfi nuni akan cewa baka son a zo nan na biyun ne saboda shi na biyun kana haɗi da ƙalubale a ciki kana ƙalubalanta in nace kada wanda ya zo nan hani kawai ne ana iya samun wani ya zo kuma ba abin da zai faru amma in nace waye ya isa ya zo nan a wannan lokaci ne hani ne akan a zo nan sannan kuma ina nuni akan cewa duk wanda ya zo din akwai abin da zai faru kamar duk na kalubalanci kowa ne nace in wani ya isa ya zo to ka zo nan ya ci karfi to sai a cikin wannan hadisin Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi wani ne mafi zalunci fiye da mutumin da ya tafi yana halitta irin halitta ta kenan babu mutum mafi girman zalunci babu azzalimi kaman mutumin da ya tafi yana kwaikwayon halittan Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falyakhluqu dharratan in sun isa su halittu dharra menene dharra dharra kwara ɗaya kenan na azzarru azzarru shine karamar tururuwa ko a cikin tururuwa to ka samu mafi kankantan tururuwa to ita ake kira dharra ita ake kiranta dharra to sai Allah ya ce wanda ya tafi yana kwaikwayon halitta ne ko dai ya sassaka ko ya zana ko ya kera ko ya dauki hoton shi to sai Allah ya ce fal yakhluqu dharratan in sun isa su halatta to ruwa aw li yakhluqu habatan ko in sun isa su halatta su halicci habba kwaya aw liyakhluqu sha'ira ko kuma in sun isa su halatta su halicci sha'ira alkama ko shinkafa ko iburu ko wani abu mai kama da haka akhrajahu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi a cikin wannan hadisi za mu fahimci haramcin kwaikwayon halittan Allah subhanahu wataala za kuma mu fahimci inda Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci masu kwaikwayon halittan Allah ya kalubalance su in sun isa su halittu abu kaza ko su halittu abu kaza ko su halittu abu kaza ina nufin su halicci abu kaza in sun isa su yi wannan wanda kuma wannan gajiyar da su Allah ke so yi yana son ya nuna cewa halitta gabaki ɗaya ta kaci halitta gabaki ɗaya ta Allah ce subhanahu wata'ala ko da a zahiri suna ganin sun kwaikwayi halittan Allah to a zahiri ne amma a gaskiyar magana maƙaryata ne babu wanda ya ce kwaikwayi halittan Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi yana gajiyarwa yana kuma tsoratarwa akan duk wani wanda zai dora kaifayin halittar Allah subhanahu wataala. Allah bai yadda ya tarayya da kowa a cikin sunan shi na al-Khaliqu ba, bai yadda ya tarayya da kowa da sunan shi na al-Musawwir ba. Da haka dole ne a kadaita Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan kofofi guda biyu. Kaga dan Adam duk irin yanda yake ganin ya kai ga ci gaba, har yanzu dan Adam baya iya halitta. Ba ma halitta ba, idan halitta daga cikin halittun Allah zai kwaci wani abu daga gare shi, baya iya dawo makansa da wannan abin. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya buga mana misali a cikin suratul Hajj, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lakum, yace ya ku mutane an buga muku misali ku saurari wannan misali. Sai yace innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba, waɗanda kuke kira kuma bayan Allah, shehunanku da waliyanku da malamanku da gumakanku da duk wani wanda kuke aje shi a matsayin irin na allanta, la yakhluqu dhubaba, Allah shi ba su iya halittar guda ba. Wala wujtama'u lahu, ko da za su taru ai taron ƙara ma juna ilimi, ai taron binta a haɗu da na farko da na ƙarshe, manya da ƙanana, duk a tattaru a ce ana son halitta guda, Allah ce lan ya khalqu dhubaba, ba za ku iya halittar guda ba. Kaga wannan an gajiyar da su. Idan da akwai wanda zai iya halittar, sai ce ni zan iya halitta, sai halittar guda. Sai Allah ce to wa iya sulubuhum dhubab shay'an la yastanqibuhu minhu da'ifa talibul matlub, idan da guda zai tsokali wani abu daga cikin abin da suke ci ko abin da suke sha, kana shan mangoro ko kana shan zoko ko kana shan wani abu, sai kuda ya sauka a kai ya dan tsotsa, akwai wani boka da ke iya kwato abin shi daga kuda ya matsa kudan sai ya fito mishi da abin shi, akwai wani malami da ke iya haka, akwai wani shehi ko wani wali da ke iya haka. Sai Allah ce ba ufa qalibul matlub, da talibin da wanda ake neman a gurin shi duk sun gajiya makaryata ne, babu wanda ke iya halitta, babu kuma wanda ke iya kwato wani abu idan kuda ya damfara ya dan tsotsa daga cikin abin da suke da shi. To dan haka wannan yana nuni akan gajiyawar ɗan adam ga baki ɗaya, ba za su iya kwaikwayon halittar Allah subhanahu wataala haƙiƙan ne ba, sai dai su kwaikwaya a ido. Wannan ya bayi zuwa ga tafanci a wannan zamani, zaka ga kaman ƙasar Amerika ta fitar da wani abun nan, akwai wani shinkafa da take yi artificial ne, ba na gaskiya bane, ba wanda ake shukawa bane, kirkirin shi aka yi da ma sauran kirkirin waɗannan abubuwan, abin da ke da alaka da kwaya haka ko wani nau'in abinci. To zaga wannan kirkirin da aka yi na daidai sinadaran halittun Allah subhanahu wa ta'ala ne, sinadaran da aka hada duka halittun Allah subhanahu wa ta'ala ne. In suna son su yi nasu su halittu nasu ne sai su kera, amma duka sinadaran na Allah ne. Sannan kuma wanda suke kerawan babu rayuwa a cikinsa, domin ba a shuka shi ya fito. Sinadarai da irin abin nan amfani da Allah subhanahu wataala yake sanya a kwayoyin shinkafa da kwayoyin wake da kwayoyin masara da kwayoyin kaza, babu shi a cikin irin waɗannan sinadaran, babu shi a ciki. In ma an sanya shi a ciki, to cikin halittun Allah ne duk kuma dai aka samu, sai aka daga wancan aka daga wancan aka daga wancan aka daga wancan, inda za a shuka shi a ƙarƙashin ƙasa kuma ba zai fito irin halittun Allah ba. Da haka maganan dai tana nan, falyakhluqu dharra aw liyakhluqu habba aw liyakhluqu sha'ira, su halittu nasu ba kuma za su iya duk sinadarin da aka yi amfani da shi na Allah. To ana nan dai kenan, halittun dai Allah dai ake maimaitawa, sai dai hikima ce kuma wanda Allah subhanahu wataala bai kwace ta daga bayi ba, a hada kaza da kaza a bada kaza, a hada kaza da kaza a bada kaza, ai aure na dabino ko na itaciya sai ya bada amfani da yawa. Auren dai dama haka Allah ya faɗi, domin kullum khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun, auren ma da ake hada dama kuma Allah subhanahu wataala ya bayani akan shi. To dan haka maganan dai tana nan, babu wani wanda ya isa ya halicci tururuwa, ya halicci kwaya, ya halicci sha'ira, wato ainin masara abin nan shinkafa ko alkama ko wani abu kamar da haka to wannan afarjahu bukhari da muslim suka rawaito da wannan hadisin sai aka samu wanda daga cinta da ai kamar mujahid bin jabar al-makki sai ya tafi akan cewa wannan hadisin Allah ya kalubalanci bayansa masu kaikayin halittansa ya kalubalanci sahalicci abin nan tururuwa a bace ne rai ya kalubalanci sahalitto kwaya ko kuma shinkafa ko wani abu kamar da haka su kuma waɗannan abubuwa ne waɗanda yake ba su da rai da wannan sai mujahid ya ce to ashe duk wanda ya kwaikwayi halittan Allah ko da abu mare rai ne to haramun ko da abu mare rai ne amma malamai da dama sun saba mujahid bin jabar akan wannan fahimta tasa suka ce a'a wanda ya tafi yana kwaikwayin halittan Allah cikin abu mai rai shine Allah subhanahu wataala ke kalubalanta amma wannan abadin kalubalanta ne da gajiyarwa ba abadi ne na asalin zubin hukuncin mas'ala ba da haka wannan shine abin da malamai suka tafi akai kuma cikin hujojin da suka kafa hujja da shi akwai an sa da sai da zasu zo anan gaba bari mu je domin mu zuwa ga waɗannan hadisai mali ya ce walahuma daga gare su bukhari da muslim kenan an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ما في أنن عذابا ران تاشن القيامة أشكم متعني سوني وأن جسكي كي كيانها لتن الله سوني ما في أنن عذابا أورين الله سبحانه وتعالى ران تاشن القيامة ثم لما يسيني بياني أكن شيوا hadisi ya ce ashaddun nasi azaban wanda suka fi kowa tsananin azaba to wannan aikin yana nuni akan kafirci ne ko ko ba kafirci ba sai malamai suka ce cewa za su zama mafi tsananin azaba a wurin Allah to wannan yana nuni akan cewa aikin nasu kafirci ne to amma ta wata kofa ne zane-zane ko daukan hotuna za su zo da matsayin irin na kafirci har a ce wanda yake yin wannan shine mafi tsananin azaba ranar tashin alkiyama domin duk wanda kai ji an ce shi zai ta kowa tsananin azaba ranar tashin alkiyama to kenan fa aikin shi bai kasa da aikin fir'auna da mutanen shi ba wa yawm alqiyamati adkhilu wa yawm taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab ranar tashin alkiyama za a ce a shigar da fir'auna da mutanensa cikin mafi tsananin azaba to kaga fir'auna ai kafirci yayi to ta wace kofa ne daukan hotuna ko zana hotuna zai zama kafirci sai malamai suka ce zai zama kafirci ne idan mutum ya kera hoto ko ya zana ko ya sassaka domin a bauta masa kaga a wannan lokaci karara ya kira zuwa ga kafirci to aikin da ya kafirci ne a wannan lokaci sai ya zama ashaddun nasi azaban yawmal qiyama ko kuma wanda ya kera hoto ko ya zana ko ya sassaka da nufin cewa wannan abin da nayi yafi na Allah kyau da inganci mutum ya zana hoto ya ce to ko halittan Allah bai kai wannan ba yana iya zana wani mutum ya ce to ko halittan ka na gaskiya da Allah ya maka bai kai wannan na wanda na zana ko na sassaka inganci da kyau ba to kaga a wannan lokaci ya kacata tunda ya walakantar da halittan Allah ya walakanta aikin Allah subhanahu wataala ya walakanta Allah walakanci ta fada kansa to kaga a wannan lokaci babu shakka mutum ya kacata to sai ya shiga cikin ashaddun nasi azaban yawmal qiyamah wanda zai kowa tsananin azaba ranar tashin alkiyama amma wanda ya zana hoto ba da nufin a bauta masa ba kuma yana ganin cewa wannan zanen da nayi ko hoton da na ɗauka ko sassaƙawan da na yi ya fi halittan Allah ba to a wannan lokaci sai dai a bashi wani hukunci ya zama yana cikin mafi zalincin mutum amma ba yana cikin mafi tsananin azaba ba amma waɗansu malamai ba su karɓi wannan fahimtar ba kuma suka ce mas'alar mutum ya kera abu ko ya sassaka ko ya zana da nufin abauta masa wata mas'ala ce daban wannan kafirci ne karara kafirci ne karara amma wannan zai shiga cikin mafi tsananin azaba ne saboda ya kwaikwayi halittar Allah kofan kwaikwayin halittar ne da haka ba ana tada mutum ya kafirta bane amma dai yana cikin mafi tsananin ukuba ranar tashin kiyama to amma kuma ya za a goma shi da aikin kafirai wanda yake kuma sune suka kuwa tsananin azaba sai suka ce ai mas'alan kowace nisbiyya ce ababin kafirci sai fir'auna da wanda suka yi aiki irin nasa sune mafi tsananin azaba ababin kwaikwayon halittar Allah to wanda yake kowa tsananin azaba shine wanda ya tafi yana kera waɗansu halittu yana kwaikwayon halittar Allah halittu masu rai haka nan dai suka karkasa su ala ayi hal ko ta kowace irin kofa in mutum dama ya sassaka abu da niyyar abauta masa ko ma bayan Allah kowa za ka yi cewa wannan kafirci idan mutum ba da wannan manufan yayi ba to ya faɗa cikin wa man azlamu mimman zahaba ya khaluquka khalqi za ka dai babu wata kofa da abin yake da sauki ko yazo ta kofan kafirci wannan kafire ne ke yi zai wadan gaske a samu wani musulmi ya kera ko ya zana ko ya sassaka wani hoto sai ce nayi wannan ne domin arka zuwa ana bauta masa zai wahala a samu to in an samu to ya kafirta in kuma mutum kawai ya zana hoto ko ya dauki hoto nani saboda kawai wani abu ne daban kamar yadda zamu zo ni bayani a nan gaba insha Allah ta'ala to shi kuma wannan sai mutum ya zama fi tsananin azaba ran tashin kiyama ko mafi zalunci a cikin halittu gabaki daya Allah ya shiryata da mu walahuma daga Bukhari da Muslim yau da duka ji sanan Bukhari da Muslim عن ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينشيوا كل مصور في النار دكني أوكا هوتو كومي زانا هوتو كومي سسك هوتو لن متن ينشي متن تم أنا مولن ساقن سيطا غرامني على أمر هوتو تم دي كجي أنشي مقا كل مصور في النار duk wani mai hoto kawai dan mutane finnai kuma hadisin nan gashi a cikin Bukhari da Muslim ba shi da bukatun wani malami ya ce mafi ingantacce ne ko ba ingantacce ba kuma nafi ne zahir karara ba wani abu ne wanda wani fahimta ne na wani malami yayi ba a'a karara ne ko kai aka karanta maka fassara kullu musawwirin finnai duk mai hoto wanda ke jikintan daukan hoto ko zana hoto ko sassaka shi annabi ya ce finnari na cikin mutum yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun za a sanya ma duk wani hoto da ya suranta za a sanya masa nafsun za a sanya mishi rai yu'azzabu biha fi jahannam la ilaha illallah ana mishi azaba da ita a cikin mutum jahannam duk wani abin da ya suranta to za a sanya mishi rai ai mishi azaba da ita a cikin wutan jahannama to da wannan sai malami suke cewa a cikin wannan hadisi ya ce yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun wannan nafsun inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana nuni akan cewa za a kama shi da laifi ne idan ya zana abin da yake mai rai sai ya zana mutum ko ya zana kare ko ya zana akuya ko ya zana ko ya sassaka wani abu dai wanda yake a ɗabi'ance yana da rai to ranar tashin alkiyama za a sanya mu wannan abin rai wanda shi a duniya ya zana ya kasa kawo mishi rai saboda dama ai rai na Allah ne ya kasa hura mishi rai to ran tashin alkiyama za a hura mu wannan abin rai za kuma alƙa azabtar da bawa da wannan abin da ya sassaka daga nan kuma har abin da Allah ya so to sai dai a daidai wannan gaba malamai suna bayanin cewa idan da mutum ya zana wani abu mai rai amma sai ya cire wata gaba a cikin jikinsa wanda yake rayuwa ba ta yiwa sai da wannan gaba suka ce kaman babu laifi amma shi al'amarin kai yana da hukunci na musamman wato cire kan abu gabaki daya wannan duk wanda ya zama hoto ko na mutum ne ko na dabba sai ya cire ran to wannan ya barranta ya kubuta daga wannan ukubar da azaba saboda cikin wani hadisi hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba shiga wani daki sai ya ga gashi an zazzana hutunan alabili sai annabi hankalinsa ya tashi ya nuna damuwarsa da tashin hankalinsa daga ƙarshe dai sai ya bada umarni sai ya ce murdin ra'asi falyuqta wato a cire kan duk wannan abin da aka zazzana din to a cire kan in aka cire kan shi kenan in aka cire kai waɗansu dawakai ne aka zazzana haka sai annabi ya ce to a cire kan in aka cire kan shi kenan in aka samu duk gurin da yake da kan aka kewaye shi aka yanke gurin aka sa wani abu a wurin shi kenan za a iya amfani da wannan labalan za a iya amfani da wannan wannan zanin gadan ko wani abu kamar da haka amma in dai ba haka nan ba to da matsala duk abu mai rai idan mutum ya zana shi ko sassa kashi to gobe kiyama za a yi mishi azaba da shi a cikin wato ainihin wutan jahannam Allah ka tsare abin da ban tsoro matuƙa kasancin irin yanda abin ya zama mana fitina a wannan zamani ce dai shekaru biyar din nan tun lokacin da waya ta zo sai bala'i da fitinan kuma yayi yawa hada al'umma muna zaune cikin rufin asirinmu akwai da dama duk ba ma ɗaukar hotuna tun da muka ji cewa hoto haramun ne duk ba ma ɗaukar hotuna ana nan sai wayan nan ta zo sai ta zama ma al'umma fitina to samun wanda zai kubuta sai ɗaiɗai shi yasa wallahi wani lokaci ƙauyenci yana da daɗi yana ƙauye bai ma san wannan wayan da ake mu'amala da ita shi bai san ta ba zaka ba maganan wani hoto bane a ita turo hotuna har fitinan ta kai ga sai kaga mutum fa jarimi ne jajirtaccen ahlus sunna sai kaga a wayan shi hoton ƴaƴan shi ne screen din ga yana ya dauki hoton wani ɗan shi ko wata ƴarsa saboda lalacewa ta faɗa ma ahlus sunna wa in kana za mu magana akwai wasu malamai da suke sauƙaƙa irin wannan hoto da ake ɗauka da kyamara akwai wasu daga cikin malamai amma dai akwai ganganci a ciki tsakani da Allah akwai ganganci a ciki la shak akwai wasu malamai da suke ganin ai ɗaukan hotuna da kyamara ai ba kokayen halittar Allah ba su sai suna fahimtar shi wanda ya zana abu yana kallon halittar Allah yana zana ko yana kallo yana sassakawa ko yana kallo yana gina wannan ne ya kwaikwayi halittar Allah shi ko wanda zai ɗauko kyamara ai ba halittar Allah ya kwaikwaya ba kai din ne dama halittar Allah ne kawai ya yi suranka kun gan ai ba kwaikwayin halittar Allah ya yi ba halittar Allah ne dama na mani ban cewa zan kwaikwaya ba amma kawai na haska kai ƙarfin da hasken ke da shi sai ya bada kwatankwacinka kai din ne dai ba wai halitta aka yi ba ba wai kwaikwaya aka yi ana zana ka ko ana kera ka ko ana sassaka ka da waɗansu daga cikin shubuhohi da waɗannan malaman suke kawowa sai suke halarta ɗaukan hoto na irin wannan amma mai yiwuwa kila waɗannan malaman in suka ga irin halin da hotuna suka kai yanzu ɗan bid'a daga cikinmu a yau mai yiwuwa kila su ma su dawo su koma kan wancan fahimta ta malaman farko cewa zanunnuka da hotunan haramun kila an fahimci ne can shi yasa wato akwai wani littafi nan da ke gabana fatawati ba da ulama fi taswir wani littafi ne wanda yake ya tattaro fatawoyin malamai malaman mu na ahlus sunna da waɗanda suka rasu da waɗanda suke rayi malamai daban-daban akan masaloli mabambanta akan abin da ya shafi wannan hoto yayi kusan babi goma sha wani abiye babi goma sha uku har maganan ina hukuncin daukan hotuna saboda da'awa da neman marayu tallafi akwai dan sauraron da yake in za su kai tallafi sai an dauko hotunan marayun da talakawan an dauki hoton su a tura musu da irin hotunan da ake yi a makarantu za a yi hotuna yan aji za su yi hoto wane ne duk ya tattauna akai ya tafi akan haramcin sa da fatoyin malamai na ahlus sunna ban taba jin al'allama bin baz yayi Allah ya isa ba sai akan wanda ya yada hoton shi ka dai dubi kyakkyawan mu'amala irin al'allama bin baz da tsoron Allah irin nan shi ni a wannan zamani in ka ce in faɗi mutanen da yake in ka karanta tarihin su ka zauna da su za ka fahimci kyakkyawan mu'amala kamar kana zaune da sahabbai wallahi al'allama bin baz na daga cikin mutum na farko da za ka ba shi irin wannan lambani ba irin su Malam Abubakar Gumi a babin mu'amala kyakkyawan mu'amala sun yi muku wazara mutum ne zai zo ya ci bashinsa ya ƙidiya sun yi da shi zuwa lokaci kaza amma ya ƙidiya ya share shi kawai sai wata rana sai suka haɗu wallahi ya shaikh wallahi kaza yana ta abin nan haka yace kaka damu je kana yafi muku kuma kuɗin in ka lissafa shi da kuɗin Najeriya ya kai kusan miliyan 10 sai je kana yafi maka so ba tsaki duniyar nan da kima ba wani ya zo ya ci bashi wanda ya rubuta bashin cikin ɗalibansa sai zo shi alaga ta nan wani ka ya ci bashi ba ya ki biya lokaci kaza yace kana yafi wani ya da mishi kenan to na yafi mishi wato bayan Allah irin waɗannan gurin kyakkyawan mu'amala amma sai ga shi bin ba yana kuɗin ban ya taimaka duk wanda ya yaɗa hotuna ba ko zai faɗi wata fatawa sai ya sa hoto ko na me ne kamar da haka sai ne tsayin Allah ya isa yana cewa da yafi saboda irin yadda suka ɗauki al'amarin babu sauƙi a ciki duk wata tambaya da za ka ga an yi musu a America ko a Ingila gashi wata makaranta ne ana son ne makaranta ne wanda yake ana son a dauko hotunan yadda ake da'awa a wurin saurayi ana sawa yace suka ce haramun ne malaman da suka sawa anan gurin malamai ne masu dindin ya bazan iya kididdige su ba wadan su malaman suna rayuwa wadan su kuma tuni sun mutu duk sun tafi akan cewa haramcin hutu ban ga wani malami da ya bude wata kofa ba wanda ya bude wata ɗaya karamar kofa har waɗansu suka ɗan samu wata shubha a kai shine al'allama Usaini shi ma malamin da ya kawo maganganunsa sai aka yi mishi tambaya shine ma abin da suka sa shi a bangon littafin sai aka yi mishi tambaya alaga ta malam ga waɗansu suna sassanya hotunan a shagunan su saboda ko misali a ce kana sai da riga ga wani ya sa rigar ko kana sai da kaza ga wani ya sa abu kaza din kuma kamantan wannan a shagunan sai da kaya ko turare ga waɗansu sun ci kwalliya sun sanya turare ire-iren waɗannan abubuwa suka ce to waɗansu suna yin wannan in aka yi musu inkari sai su ce ai Allama bin Usaini ya ce babu laifi akan haka in dai da kyakkyawan niyya ne to malam me zai ce akan wannan shine ya rubuta amsa ya ce duk wanda ya nisabta cewa wai na ce sanya hotuna wanda aka yi su da shakali na mutum wai ba haramun ba ne to ya yi min ƙarya haka ne ya kakkawo ƙofofi ya ce wallahi mun tafi akan cewa haramun ne ya riƙa irin waɗannan hotuna sai dai wanda lalura ta sanya babu makawa a kanta ya kakkawo irin waɗannan ƙofofi to mun yanzu abu ya zama mana fitina malaman hoton suke yi ɗaliban hoton suke yi to ko daga ina ne za a samu gyaran kuma uku yau idan ka ce ma ba za ka yi hoton nan ba ka zama daban har sai al'ummanka cikin ɗalibai da 'yan uwanka wai ka zo malama ne shi baya hoto ga a ya tsananta ma kanshi to tsoron azabin wutar jahannama ne tsoron azaban wutan jahannama kuma wanda bai hoto nan nan don Allah yana mutuwa ne ko yana ciwo don ka ji hoto sai me illa da ce ba san ka ba to idan Allah ya san ka sai me kai ɗan uwana matasa har muka kuruciye mu muka gama ba mu taɓa yin hoto ga budurwai ba wani zai ce ka abuduwa ta kiya za a ce ba za ka ba budurwanka hoto ba to har mu muka kuruciye mu muka gama muka yi auratayyar mu mu hoto bai taɓa shiga tsakankanin mu da mata mu da muka aura ba kuma ba ka iya yi ta kace ba mu iya soyayya ba to baka yi zaka ce mun iya ba in kana son ka gane mun iya soyayya ko mun iya ha to soyayyan nan da mun iya ta kalmomin soyayyan nan mun iya ta din kare na wata tana ga wasu ne da ne muku irin kalmomin ka gani to amma mun ba mu taɓa wani ba da hoto waye ba amma kuma da shi muna zaune da matayen mu lafiya ba wani matsala to waɗansu abubuwan wahayin shaiɗan ne sai mun yi da gaske jama'a sai mun yi zuciyarmu Allah ka shiryar da mu walahu ma daga Bukhari da Muslim anhu marfu'an daga sai walahu ma anhu to sai dai an haƙi in dai bayan nan sai anhu ibn Abbas kenan ko yawa ibn Abbas shi ne daga Bukhari da Muslim daga sayyidina Abdullahi dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sawwara suratan fi dunya duk wanda ya kera ya zana ya sassaka wani hoto a duniya kullifa an yanfuka fiha ruh ran tashin alqiyama za a matsa masa lamba sai ya busa masa rai walaysa binafiqin alhalikum fa zai iya wato kawai dai ana nufin azabtar da shi a azabtar da shi a kuma takura shi sai a ce sai ka busa masa rai akwai wanda yake iya busa rai in ba kuma bayan Allah ai rai na Allah ne yas'alunaka an ruh qul ruh min amri rabbi rai na Allah ne babu wanda yake sa ya busa mu wani abu rai to haka nan dai za a yi ta mishi azaba a ce sai ya busa masa rai to har malami suke bayani cewa wannan na daga cikin dalilan da ke nuni akan cewa abu mai rai ake nufi idan ka zana ko ka sassaka ya zama haramun amma abin da yake ba mai rai ba to babu laifi mutum ya zana shi al'alama bin baza ya wani littafi da ake tambaye shi akan hoto ya yi wani dan karamin littafi ya kawo ta yar risala ce karama wanda a ciki ya tantance mas'aloli sosai a ilimance kuma ya tafi akan matafiya na malamai cewa abin da yake ba shi da rai babu ne idan ka zana shi ko ka dauke shi hoto sai ka ga motar ka ta baka sha'awa kila fara ce sal sai ka ce bari ka dauke ta hoto sai ka dauke ta hoto kafin ka kwanta bacci sai ka dan duba ta kai maraji'a babu ne akan wannan ko kuma ka kera gida sai ka ga komai yayi window ya zauna inda ya dace kofa ta zauna inda ya abin nan inda ta dace komai yayi daidai ga rufin yayi kyau gashi kaza ga kaza to sai ka dauke hoto babu ne to amma kamar daukan dakin Ka'aba ba ko masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma malaman nan tambaya kai fatoyin malamai da yawa shi wannan littafi suka ce in dai kawai zaka dauki dakin Ka'aba ne babu laifi amma inda mutane suna dafi ko suna sallah a gurin haramun kaga inda suke matuƙa gurin haramtawa ko ba wai malami ɗaya bane fa malamai ne namu na ahlus sunna fa da daman ko in sun mutu in suna rai amma Allahu musta'an Allah ka shirya tadda sai dai mu ce ghufranaka rabbana amma dai an faɗa cikin matsala gaskiya wali muslimin an abul hayyaj qala daga al-imam muslim daga abul hayyaj al-asadi shine hayyan bin husayn qala yake cewa qala li aliyun sayyidina ali bin abi talib yace min kaga dalibin sayyidina ali yake ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashe ba zan aike ka ba irin aiken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu yace aiken da manzon Allah ya mun shine Allah ta da suratan illa amsaha duk inda kaga hoto to ka goge
to kaga wannan yana nuna maka ba maganar wai abu ne da aka sassaka ba amatta hada sai da ce illa kasarta hada wani abu ne da aka sassaka amma ka ce illa amatta ha kai kilinin din shi ka samu kilina ka goge duk abin da kaji an sa kilina an goge da me aka yi shi zanawa aka zanawa aka ko kuma hoto ne kila irin wannan aka dauka annabi ya ce duk inda kaga an zana wani abu ne rai to ka goge wala qabran mushrifan hakanan duk inda kaga wani kabari an daukaka shi illa sawaita hu sai ka daidaita shi duk inda kaga kabari an daukaka shi za a daukaka kabari ko dai ta hanyar a sanya mishi wata alama kana doso gurin zaka ce kai mun san kabarin fa mushrifan kenan an daukaka shi kenan annabi ya ce kai kiliyar din wannan abin da aka sa wurin ko kuma kawai kaga an yi gini akan kabari an yi gini annabi ya ce illa sawaita hu ka rushe ginin ka rushe in dai kana da iko kamar yanzu idan da zaka zama sarkin musulmi sai ka sa a rushe ginin da aka yi kabarin Shehu Usman ya zama hanya daga cikin kofofin shirka duk wanda ya je gurin zai ga irin shirkan da ake yi a wurin mun taba zuwa muka ce to mu daga hannu ayi Shehu addu'a ina jin ko a 93 ko wani mai gama da haka wanda suke gurin suka ce kai ku dai ku bi abin da kuka nima gurin shehu shehu kuka ma addu'a ku dai ku bi abin da kuka nima wannan ba ita ce shekan da ake hani akan ta ba to duk inda kaga an yi gini akan kabari ka rushe ginin ko kuma ana daukaka kabari ta hanyar a sanya mishi wani launi duk kaburburan nan ga sunan jar kasa ce shi ko wannan sai aka samu waɗansu duwatsu masu haske sai aka dora a kai kana zuwa tun daga nesa zaka gurin nan haske kaga an yi mishi launi ko kuma aka dan sa plasta aka yi zane green ana zuwa zaka gan shi dukkan yana cikin mushrifan an daukaka ginin kabari ka baje wannan abin da ka gani ko kuma ai kabari tuntume ne ka gan shi kaka kana zuwa gurin ga kaburbura duk sun kusa daidai da kasa amma shi ga yana nesa da kasa annabi ya ce ka baje shi kuma wannan ita ce sunna ba a daukaka ginin kabari ya wuce ta kaguda sai dai idan akwai barazanan afkawa na kasa babu laifi idan akwai barazana na afkawa na kasa sai a yi shi gwargwadon abin da ake ganin idan ya afka din zai zo daidai ko idan ruwa ya dake shi zai zo daidai kun fahimci abin da nake nufi sau da ka irin wannan rika kabar abin nan gawaki da muke a kabarbara babu laifi za ka ga ba ma wuce wuri daga dan abin nan ya fa bai wuce abin nan idan aka zo gurin ya burma sai ga ya koma daidai ko kuma gurin ruwa da ke shi sai ga ya koma daidai kuma abin yana da alaka da rashin zurfafa kabarin da muke sai muna dan yin kabarwaran mu sama sama wannan ke kawo mana matsaloli inda za mu dan yi shi da zurfi kamar yadda ya zo a cikin nasu to kaga komin kankancin abin da muka daga dai inda bai wuce ta ka guda ba insha Allah ta'ala ba zai cuta ba matsalan kabari dai mun riga mun wuce shi a karatuttukan baya a wancan babi da ne magana dazu da kuma babin da ya magana akan kabari to wannan na nuni akan cewa kamar yadda daukaka ginin kabari ke zama hanya daga cikin kofofin shirka to haka nan hoto ma ke zama kofa daga cikin kofofin shirka da haka a cikin wannan hadisin ya faɗi hoto a matsayin kofa daga cikin kofofin shirka wanda wannan ita ce manufa ta biyu da muka ce shi ya sanya malamin ya bude wannan bayani hadisan da suka gabata sun faɗi cewa kuma kwaikwayon halittar Allah da haka irin su ne manufofi guda biyu da Ash-Shaykh ya bude wannan bayani nasu فيه مسائل سن ابن دي غبات زان في الشان الاولى مساله تفرقوا التغليظ الشديد في المصورين من فهمت نرخو مي تنني اكن الامرين ما سوكون هوتن الثانيه مساله تبيو التنبيه على العله اي تنبيه اكن منين دليلين دي يسني اكا حرمتا idan da zan tambaye ku yanzu menene dalilin da yasa ni aka haramta zana hotuna ko daukan hotuna ko sassakawa ko kerawa ko ginawa me dalili sai kenan kwaikwayon halittar Allah ko kuma hanya ce daga cikin hanyoyin shirka Allah ya saka muku da alkhairi wa huwa tarkul adabi ma Allah akwai rashin ladabi ga Allah duk wanda yace zai kwaikwayi Allah ita ga rashin ladabi li qawlihi wa man azlamu mimman zahara yakhluqu ka khalqi kamar yadda yazo a cikin hadisin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wane ne mafi zalunci fiye da wanda ya tafi yana kwaikwayon halitta ta as-salisatu mas'alatu uku at-tanbihu ala qudratihi wa 'ajzihi a cikin nasosan da suka gabata mun fahimci kudirar Allah kuma mun fahimci gajiyawan bayi li qawliya inda yake cewa falyakhluqu dharratan aw habatan aw sha'iratan mun ji Allah ya ce yayi halitta sai ya ce to ku mutane da kai kokayen halittar nawa in kun isa ku halicci kaza ko ku halicci kaza ko ku halicci kaza da aka ya nuna wallahu ala kulli shay'in qadir ya nuna mu ko bayi gajiyayyu ne ba ma iya halittar komai الرابعه مساله تبدو التصريح بانهم اشد الناس عذابا اشكن نفس من ji cewa masu daukan hotuna su ne mafi tsananin azaba ranar tashin alkiyama mun ji ko ba mu ji ba kaga nasu san da muka karanta mun ji cewa duk wanda ke hotuna ko ta hanyar zanawa ko sakkatawa ko kerawa mun ji shine mafi zalunci sannan mun ji cewa shine mafi tsananin azaba sannan mun ji cewa yana cikin wuta sannan mun ji cewa za a matsanya mishi lamba sai ya busa mu abare mun ji wannan ko ba mu ji ba abinda malam da ya kawo anan ba shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa anna allahul musawwirin Allah ya tsine mu masu daukan hotuna ko masu zanawa da sassafawa nigan ta amfani da wannan kalmomi guda uku ne domin ka gane ya gani ko zanawa ko sassakawa ko kerawa duk abu ɗaya a taswira sunan shi hadisin yace hadisin al-Imam Ahmad ya rawaito shi manzon Allah ce Allah ya tsine masu yin zina al-khamisa mas'ala ta biyar anna Allah ya khalqu bi adadi kulli suratin nafsan yu'azzabu biha al-musawwir fi jahannam Allah zai halicci gurgurdan abin da ka san ka taba zana hotunan shi ko ka taba daukan hotunan shi ko ka taba kerawa a duniya gurgurdan adadin su haka Allah zai halicce su ranar tashin alkiyama ana ma bawa azaba da su a cikin wutan jahannama ya Allah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana mun yi kurakure akwai kurakure fa mutum duke ne san ci wadannan hadda wadannan na zamanin da ake gani ya kuma ka kusa a gaban Allah kar ka je wani malami ya ce maka ba laifi sai ka je gaban Allah sai ka ga da laifi zai yi wa adawa a gyara as-sadiqatu mas'ala ta shida annahu yukallafu an yunfaqa fiha ar-ruh za a matsa mishi ya busa ma wannan abin rai alhalin ba zai iya ba as-sadiqatu mas'ala ta bakwai al-amru bi qamtiha idha wujidat an yu'mini da din yadda aka ga hotuna to a share su ko kuma a shafe su ko kuma a goge su so abin da ya rage mana yanzu shine wani takasimi da waɗansu malamai suka yi ina garin burma dan duba shi ko cikin minti ɗaya ko biyu kamar shi al-Allama bin Uthaymeen a cikin littafinsa ya karkata abubuwan sai hakuri mu dan duba ko da cikin minti ɗaya haka da yake magana akan hotuna sai yake cewa al'amarin nan ya kasu gida hudu ne ya kasu gida nawa gida hudu yace na farko shine mutum ya kera abin da yake mai inuwa abin mai inuwa kaga shine kamar mutum yake sassakawa ko ginawa yace wannan a iyakani na babu wani malami da bai ce haramun bane mutum ya kera wani abin mai inuwa amma ka cire albanat sai in kananan irbebin nan da yara ke mu'amala da shi wannan nufin hadisi ya zo babu laifi a kansa na Aisha ta je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da albanat irin wannan in irbebi in kanana haka na kan wani doki har Annabi ya ganta tana wasa da shi yace a doki ne fitike yace na Aisha kuma doki ne a jiki fitike ne yace au kai baka san cewa dokin Annabi Ibrahim yana da fitike ba radiyallahu ta'ala anha to kaga wannan annabi bai mata musu ba to zaka irin wannan ɗan irbin na yara wanda suka samo shi gurin wasannin su ban da shi amma mutum ya kera abu mai rai ya sassaka shi zama yana da ina wannan babu wani malami da ya tafi akan ba haramun bane to yanayi na biyu shine mutum ya zana hotuna ta hanyar zani at-talwin wa at-taqdir zanawa kai ka kalle wannan ka zana kuma mutum sanan Al'allama bin Usaymin yace shi ma wannan haramun ne saboda na so saka baki dai sun gani ya kawo dalili akan wannan. Na uku yace shine an yalta taba sura in taqaqan bi ashi'atin muayyana biduna ayi ta'dilin aw tahsinin min al-multaqit shine daukan hoto kamar na camera ko na photo abin nan na irin wannan da ake yi. To shine sai yake cewa malamai sun kaskashi biyu, waɗansu sun ce haramun ne ya shiga cikin wancan, Usaymin yace kuma gaskiya muna tare da su akan cewa wannan fa hoto ne. Kashi na biyu yace su ne waɗanda suka ce ba haramun bane, ya dan kawo irin bayanansu sai yace shi a fahimtar sa idan ya zama an yi da kyakkyawan manufa to abin ya zama halal, inda mummunan manufa ya zama haramun. Yace kamar irin hotunan da akan ce a ɗauki hotunan ƴan ta'adda saboda a yaɗa duk wanda ya ga ƴan ta'addan ne ya zo da su, yace to wannan babu laifi. Kamar irin hotonka da za a ce ka sanya a cikin ID card ɗinka, wannan babu laifi. Hotonka da za ka je makaranta a ce ka kawo hotonka saboda in an zo jaraba a gane kai ne za ka yi jarabawan koko wani ne zai zo ya maka, ire-iren waɗannan abubuwa ka zama na fani mai kyau, yace to babu laifi. Yace amma in babu dalili irin wannan ko irin license na mota ko makamantan wannan, yace to haramun ne. Ya kawo yanayi na hudu shine a gane abin da ba shi da rai, yace wannan babu wani damuwa akai, yace babu damuwa akan wannan. To a can ƙarshe kuma sai ya sake kawo wani karkasuwa, yace mutane masu ɗaukan hotuna ko masu raƙan hotuna sun kasu gida shida ne. Yace akwai wanda zai riƙe hoto, yana da hoton shi a cikin wayansa ko a album ɗin shi ko makamantan wannan, yace babban dalilin shi saboda ya riƙe girmama wanda ke hoton, saboda wani sarki ne ko wani mutum ne mai matsayi ko wani bawan Allah ne mai ibada ko iyaye ne ko makamantan wannan. Sai yace fa hadha haramun bila shak, wannan babu wani shakka akan cewa haramun ne. Yace kuma duk gidan da aka aje irin wannan mala'iku ba sa shiga wannan gidan. Yayi bayani akai. Yace na biyu shine mutumin da zai riƙi hoto litamattu'i bin nazari ilaiha aw taladdudi biha, ya riƙe ta ne kawai saboda ya riƙa kallon hoton nan yana ta mai biya kenan. Kila an gane yana jin daɗin wannan hoton, hoton na ɗebe mishi kira in ya je bacci sai ya ɗauko hoton nan ya kalle ta, wani kalle ruhu za ta lami ne za ta shima ya kalla ta dama ya kalla ta hagu ya kwanta yana tada ma kanshi da fitina a banza. To irin wannan al'allama ya ce shi ma wannan haramun ne, fa hadha haramun aidan, ya ce wannan haramun ne babu wani tabara a kai. Mutum na uku shi ne wanda ke riƙon hoto lizikira hananan aw talaqqufan, saboda tarihi, saboda ƙauna ko saboda dai wani soyayya da ke tsakankanin shi da wani. Kallabina yusawwiruna sigara auladihim, kamar da ke ɗaukan hoton ƴan ƙananan ƴaƴan shi litadhakkurihim hala kibar, saboda idan sun girme ne musu ka ganka lokacin da kake yaro, kin ganka lokacin da kike yarinya. Malik ce fa hadha aidan haramun, wannan haramun ne. Ya kawo bayani akan haka. Na hudu an ya ataniya, haka ne wace mutumin da zai riƙi hoto la ragabatan fiya itlaqan, shi ba yana da wani buƙatuwa zuwa ga wannan hoton bane, sai dai yana da buƙatuwan abin da hoton ke ciki, shi ne ya kawo. Yace kamar wani littafi ko wata mujalla ko wani abu ne kama da haka, ba wai hoton ya shirya dame shi ba, littafin ya dame shi, amma a cikin littafin akwai hotuna kuma. Sai ya ce fa zahiru anna hadha la ba'ata bihi, wannan babu laifi. Ya kawo bayani akan wannan. Mutum na biyar an ya katani sura ala waje ta takuna fihi mahanatun malqatun fi zabal, mutum ya riƙe hoto amma ya riƙe wannan hoto ne saboda ya walakanta hoton ko wani abu ne kama da haka. Sai ka ce to wannan wallahi alamu babu laifi. Yace to sai kuma na ƙarshe shine wanda zai riƙe hoto saboda wata lalura, kana da buƙatun wannan abin ne, certificate ɗinka akwai hotonka, ID card ɗinka akwai hotonka, license ka akwai hotonka, takardar zaman ƙasa sai an je an ɗauki hoto da makamantan wannan, sai malai yake cewa shi kuma wannan babu laifi akan sa fa la isma fihi li adami imkani tahaffuz minhu yace wallahu ta'ala ya qul wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj ala ayyihal wannan dai shine a takaitan takaita abubuwan da malamai suka tafi akai mu dai muna nan muna neman gafaran Allah muna neman afuwar sa amma sai mu bakin kokari mu tsara abin da zamu iya tsarewa abin da yake karfin mu kuma sai mu hada da istighfari abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka yafi Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya Allah ka sanya albarka da alkhairi a wannan gari namu Allah ka tsara wannan gari namu daga dukkan fitina da sauran garuruwan al'ummar musulmi Allah ka rade mu akan shari'a ka rayuwa mu akan shari'a ranar tashin alkiyama ka kare mu a kisan annabi sallallahu alaihi wa sallama subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام.